والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوم 20 دا شدا جواتن رمضان جراء عليه وسلم تدبود أريهدو دا 30 دا هدو كما هدو جواتن تفس نشكرا تدبو بيو دا قوم شاؤكو تميلادية زامتاش آية 40 دا بقي أتكين a cikin tafsirin suratul anfal insha Allah. Daga cikin tambayoyin da aka rubuto, ta farko wannan yace da Allah ya yi min tafsirin wannan ayar, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Wal'amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, wato wannan ɗaya daga cikin abubuwan da shedan ya sha alwashi zai yi ne a gaban Allah jalla wa ala, cewa zai umarci bani Adam su canza halittar Allah, akwai suwar da dama na canza halittar Allah, wanda a ƙarƙashin wannan aya malamai suna kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya la'anci masu wasul, wato masu sadar da gashin su da wani gashin, da masu neman ai musu masu sadar da gashi da wani gashi dole take nema ai mata haka da gashinta, da masu yanke, wato da masu feke haƙori domin su yi wushirya, da masu yin tatu a jiki, wato a rubutu na ado ko zane a jiki wanda yake wanda ake yi da bakin wanda ake caccaka da allura sannan a sa kwalli, duk waɗannan abubuwa ne suwar ne na canzawar halittar Allah, domin mutum yana ganin kyan da ya masa bai isa ba sai ya ƙara ma kansa kyau. Kuma yana daga ciki yanzu abinda ake yi a zamani na launi daban-daban na abinda ake ce ma plastic surgery, wanda za a canza halittar mutum, ko mutum ya ce shi hancinsa ba haka ya kamata ya zama ba, ya kamata ya fi haka kyau, ya je a yi masa tiyata don a gyara hancin nasa ko idansa ko makamancin wannan. Duk wannan yana daga cikin wannan canzawar halittar Allah, wato wannan daga shaidan ne. Shaidan ya sha alwashi sai ya yi ma bani Adam haka domin nuna rashin godiya ne ga Allah jalla wa'ala, da kuma a nuna kan cewar mutum bai yadda da yin Allah ba, bai yadda da kaddara Allah ba. To shi ne ma'anar wannan aya. Dangane da sunaye, kuma da ya yi tambaya cewa Rahina da Raihana suna daga cikin sunaye, mai ingancin waɗannan sunaye? Raihana kwarai suna ne wanda yake yana da ma'ana, daga fure ne wanda yake mai ƙanshi, duk da yake yana da ɗaci. Saboda haka dan an sanya ma yarinya wannan suna babu laifi. Amma Rahina ban sani ba, shi ban sani ba, sai dai ko a duba maka. Yawanci irin waɗannan sunayen in kana so ka san asalinsu sai ka je irin littafin Ruwatul Hadith, dan shine wato mawsu'a da yake tara sunayen da aka yi a cikin tarihin Musulunci tun daga sahabbai har zuwa asrul riwaya. To saboda haka wanda yake da wannan ya duba littafin, in ban samu ba na manta na duba maka, ko da cikin Taqribut Tahdhib ne insha Allah. Akwai wani hukunci akan waɗanda suka yi sallah a wajen masallaci alhali cikin masallaci bai cika ba? Hukuncin shi ne karhanci, kamar yadda ya zo a mazhabar Malik, cewa mutum ba zai sallah a wajen masallaci ba bayan idan akwai waje a cikin masallaci. Amma sallar su ta ingantacciya ce. Abinda yake aka hana shi ne mutum ya zamanto shi kadai ya ware kansa, ko a cikin masallaci ko ba a cikin masallaci ba, mutum ya sahu shi kadai. To wannan shi ne zahirin, akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zahirin sa yake nunawa wanda ya haka ba shi da sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata li munfaridin khalf as-saf, babu sallah ga mai kadai ta shi kadai a bayan sahu. To wannan ya hada hatta wanda ya zauna, wanda yake a cikin masallacin amma ya ware kansa ya ki shiga sahu, ko kuma ya ki shigowa cikin masallaci ya tsaya a waje shi kadai yana sallah. Zahirin wannan hadisin ya nuna sallarsa ɓatacciya ce, ba shi da sallah. a cikin gida ana iya bin sallah musamman ga ma'abuta uzuri kamar mata ko marasa lafiya domin ya an ruwaito kamar inda yazo a cikin mudawwana cewa iyalin gidan sayyidina Umar suna yin haka haka zalika Anas ibn Malik yayin da yake Basra gidansa yana kusa da masallaci mutanen gidansa suna yin sallah da sallar liman da sallar masallaci su kuma suna daga cikin gida idan dai za a in zai iya yuwa dan sharadin sallah sharadin ingancin sallah a bayan liman ya zamanto zaka iya koyi da shi in zaka iya koyi da shi ta hanyar ganin sa ko ji to zaka iya yi amma idan wannan ba zai yu ba to ingancin sallah baya tabbata kuma daya daga cikin abubuwan da yake nuna halaccin yin haka shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin daya daga cikin dararan da yayi sallah da sahabbai a cikin masallaci yayi sallar wato yayi qiyamul layl tare da su yayi ne a cikin kamar ɗan wato dan daki wanda aka yi masa na tabarma aka killace masa inda yake itikafin sa da tabarma saboda haka suna ganin sunkuyawar sa da tashin sa suke sallah da sallar sa saboda haka ba sharadi bane ya zamanto kan cewar sawun ya sa ana ganin liman gabaki ɗaya gangan jikin sa inda zai iya yuwa ai koyi da shi za a iya yin sallah amma al'aula shine mutun ya tsaya ya shiga ya cika sahu sahu ya zamanto an yi shi ɗaya bayan ɗaya har mutun ya sadu da sahu gabaki ɗaya na masallaci ba ya je su fari wani sahu daban a wajen masallaci ba in suka yi haka sallar su ta inganta amma sun saba sunna dan haka kamar yadda yake a matabar Malik sun yi abin da yake shine makruhi wanda wato da basu yi shi ba za su samu lada duk da yake ba za a ce sallar su ta baci ba ko suna da zunubi akan yin haka wannan yace da Allah ya kare masa bayani dangane da Khidr da Luqman al-Hakim shin annabawa ne ko kuwa abin da yake sahihin maganar malamai dangane da al-Khidr shine annabi ne saboda ya ce wa ma fa'altuhu an amri ban yi shi da umarni na ba to duka wanda yake samun umarni daga wajen Allah annabi ne saboda haka ba zai yi annabi Khidr da ba zai yi Khidr ba wa Allah ya fita daga cikin shari'ar annabin Allah annabi Musa ba wanda annabi Musa ya rinke masa inkari sai idan ya zamanto shi ma akan wani akan wahayi yake daga wajen Allah jalla wa ala dan haka wannan shine sahihin magana dangane da al-Khidr ba wali bane kamar yadda waɗansu suke cewa kuma suke amfani da wannan su nuna kan cewa wali zai iya samun ilimi wanda yake har ya fi na wani annabi wannan magana ba ta dace ba tana daga cikin maganganu wanda suke a zanadiqa suke amfani da su domin su canza addinin musulunci wannan shine sahihin magana kuma Imam al-Bukhari ya kafa hujja da Imam al-Bukhari ya yi ishara da wannan a cikin littafinsa as-sahih tunda ya kawo a cikin kitabul anbiya da ya kawo jerin gwanan kissar annabawa ya kawo hadda abin da ya faru tsakanin annabi Musa da al-Khidr amma Luqman al-Hakim abinda malamai suka rinjayar shine kan cewar ba annabi bane bal bawan Allah ne salihi domin wasiyoyinsa gabaki daya wasiyoyi ne da bai ce wahayi ake masa ba bal yana shi kansa yana kan shari'a ne daga wajen Allah jalla wa ala wanda take ta wani annabi ko ta shari'ar wani annabi sannan menene zance mafi inganci dangane da daga hannu ayi addu'a bayan an gama iqama daga hannu domin addu'a yana ɗaya daga cikin sunnonin addu'a domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da yin haka ya ce inna rabbakum hayyun karimun a wata riwayar hayyun sittir yastahyi min ahadikum idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma kha'ibatayn an yaruddahuma kha'ibatayn aw kama qala alaihi salatu wasalam yace ubangijinku mai jin kunya ne mai karinci ne yana jin kunyar ɗayanku ya ɗaga hannunsa sannan ya bar su dawo babu komai a ciki to wannan ya nuna cewa ɗaya daga cikin sunnonin yin addu'a mutum ya ɗaga hannunsa to amma akwai wurare da ba a ɗaga hannu kamar in liman yana addu'a akan minbari lokacin huduba sahabbai sun yi inkarin waɗanda suke ɗaga hannunsu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya ba abin da yayi a kan minbari iya baya yin wani abu wajen addu'a illa yayi ishara da hannunsa wato ya nuni da hannunsa as-sababa amma ya daga hannu bai yi ba sai dai idan yayi istisqa'i in yana roƙon ruwa to haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a wurare daban-daban ba tare da daga hannu ba kamar a cikin sujada yayi addu'a bai daga hannu ba yayin da yake dawafi ya rinka addu'a ba ruwaito yana dawa yana daga hannu a cikin dawafi ba a cikin ayyukan hajji ba ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa ba in ba akan dutsen safa ba sai kuma a ashiyatu arafa da yamma ranar arafa ya daga hannunsa saboda haka mutum a wuraren da inkari yazo to kada mutum ya daga hannu amma wuraren da inkari bai zo ba idan mutum ya daga hannu babu laifi ba za a yi masa inkari ba domin yana daga cikin asalin wato adab na addu'a addu'a mutum ko ya daga hannunsa sama can kamar yanda yake wajen al-istisqa ko ya daga hannunsa zuwa kirjinsa ko kuma ya yi ishara da hannunsa ko kuma ma ya yi addu'a ba tare da ya daga hannu ba kowanne ya yi duk yana daga cikin sunnoyi na addu'a saboda haka babu laifi idan mutum ya daga hannunsa lokacin iqama domin ya yi addu'a duk da yake ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ba al-aula mutum ya yi addu'a din ba tare da ya daga hannu ba amma in ya daga hannun akan cewar wannan addu'a ce yake yi kuma saboda aiki da wannan hadisin da cewa mutum ya daga hannunsa wannan babu abin inkari a kansa waɗansu malamai suna ganin kan cewar ba zai shiga cikin al-aslul am ba wannan umarnin da aka yi na daga hannu to nan wajen tunda ba ce ya daga hannu a nan wajen ba kada ya daga hannu amma wannan yana da rauni a cikin istidlali tunda an yi itlaqi kan cewa mutum ya daga hannunsa inda yana a waje wanda yake zai iya yi wa ya daga hannu kamar sabanin kamar sujada ba lokaci ne da mutum ya yi sujada in ya ce zai daga hannunsa a cikin sujada zai fita daga cikin sujada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha an umarce ne na yi sujada akan gaba guda bakwai to kaga yayin da mutum ya ce ya yi sujada ya daga hannunsa kuma to kaga bai yi sujada ba tunda sujada dole ya zamanto tafin hannu yana ƙasa goshi da hanci suna ƙasa gwiwa tana ƙasa gefen ɗan yatsu suna ƙasa to yayin da mutum ya daga hannunsa ya ce zai addu'a kaga bai yi sujada ba ya ɗauke su daga inda aka ce ya zamanto amma inda ba don haka ba za a ce a cikin sujada alal misali mutum ba zai daga hannunsa ya yi addu'a ba tunda dai asali daga hannu domin addu'a abu ne wanda yake waridi ya zo don haka a ce sai a wajen da addu'ar cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu sannan kai ma za ka daga hannu wannan a cikin istidlali yana da rauni tunda asali ya zo na kan cewa mutum ya daga hannu ko ya yi ishara kowanne ya yi wajen addu'a duk daidai ne ko lokacin iqama an ruwaito Imam Ahmad daga mai kiran sallah ya fara kiran sallah sai ya shagalta da yin addu'a kuma idan ban yi wahami ba Imam Ahmad an ruwaito daga hannun nan akan lokacin da yake yin wannan addu'a a cikin masail na Imam Masail din Ibn Hani wa ɗaya daga cikin masail din Imam Ahmad amma in Allah ya zan tabbatar da wannan cewar shi yayin da ladan ya tashi yin iqama sai ya shagalta da yin addu'a saboda haka idan mutum a hadisin da ya zo dai cewa Allah maɗaukakin sarki yana karɓan addu'a yayin da aka yi sahu domin sallah kuma Allah yana karɓan addu'a tsakanin kiran sallah da iqama saboda haka wannan ya haɗa har lokacin iqama ɗin sannan menene mafi dacewa da sunna yayin da za ka ga an tada iqama wasu za ka ga suna nafila yin nafila yayin da aka tada iqama saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqimat as-salat fala salata illa al-maktuba idan aka yi iqamar sallah to babu wata sallah in ba sallar nan wadda take ta farilla ba saboda haka yayin da mutum ya ji an tada iqama in yana yin sallah sai ya fita daga cikin sallar to malamai sun yi sabani yaushe ne zai yi sallama dukkansu sun haɗu akan cewa in bai riga ya kulla raka'a ba bai yi ruku'u ba zai yi sallama to amma in ya kulla ruku'u ya samu raka'a kamila to a nan wajen shi ne suka yi saɓani Imam Malik ya ce sai ya gaggauta ya taƙaita sallar ya gaggauta ya ƙarasa saboda tunda ya kulla raka'a ya samu hukuncin sallah kuma Allah ya ce wala tubtilu a'malakum kada ku ɓata aikinku in yayi sallama tamkar ya ɓata aikinsa ne saboda haka ya gaggauta ya karasa. Su kuma sauran jumhurin malamai suka ce koda ya kulla raka'a ya fita daga cikin sallar, tunda umarni ne ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu sallah. Bal waɗansu sun yi mubalaga cewa amma ba su fita ba, amma bai fita ba ma babu sallah, tunda Annabi ya ce babu sallah, babu sallah. Saboda haka koma ka ci gaba da sallar babu sallah. Saboda haka ma ko sallama ba za ka yi ba. Wannan shine matsabar az-zahiriyya. Dan sun dauke ta a bisa zahirin ta, la salata ay la salata, wato a haqiqatan nafiyul haqiqa ne. Saboda haka babu sallah, babu sallar kwata kwata, tunda babu, tunda ko an samu sallar abinda ake nufi babu sallah ingantatta. To a mazhabin jumhuri yace mafi rinjaye kan cewa mutum idan bai yi raka'a ba yayi sallama. A cikin maslahar dake cikin mutum kada ya shagalta da yin nafila yayin da ake tada iqama, shine tabbatar da maslahar daidaita sahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya tayar da iqama sai ya tabbatar sahu ya da sahun masallata ya daidaita. To yayin da ya zamanto waɗansu suna sun shagaltu da yin nafila, kaga yaushe sahu zai miƙe a daidaita sahu? Ba za a tabbatar da daidaita sahu ba yayin da waɗansu suke yin nafila. Saboda kun ga akwai hikima a cikin hadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ai wata sallah, wato babu wata sallah da ake yi yayin da aka yi iqama in ba wannan sallar ta farilla ba. Mutum in ya fita daga cikin sallar nafilarsa, wannan zai sa a samu a inganta sahu, a daidaita shi, a miƙar da shi. Saboda haka mazhabar jumhur ita ce mafi rinjaye, cewa daga an tada iqama ko a raka'a ɗaya kake ko a raka'a ta biyu kake, ka yi sallama domin ka tsaya ka shiga sahu yanda ya cancanta. Sannan akwai jan hankali da aka neme a yi dangane da waɗanda suke yin matashi da itacen da aka yi, wanda ake ce ma kujera alƙur'ani. Wannan itatuwa da aka yi wanda ake sanya alƙur'anai a kai, waɗansu sun karere domin waɗansu suna matashi da shi. To wannan kuskure ne, saboda waɗannan itatuwa da kuke gani waƙafi ne, waƙafi ne, mulkin Allah ne, na Allah ne, wanda suka bayar da shi sun ce gashi ga masallaci domin ga abin da za a yi da shi, a ɗora alƙur'ani a kai. Saboda haka wanda ya yi tasarrufi da shi saɓanin haka, to ya saɓa. Malaminmu Sheikh Muhammadu Al-Mukhtar ya kasance yana tsanantawa a wannan, yana cewa duk wanda ya yi irin wannan ya tuba ga Allah, domin ya saɓa ma Allah, saboda ya yi amfani da dukiyar Allah ba ta fuskar da aka ba shi izini ba. Zalunci ka yi domin ba ka da haƙƙi a kan wannan, kamar ka je ka shiga cikin gidan mutum ne ba tare da izininsa ba, ko ka je ka ɗauki motarsa ka tafi ka yi wata buƙatarka ba tare da izininsa ba, ka shiga haƙƙinsa ko ba ka shiga haƙƙinsa ba. To haka zalika wannan, idan ka yi matashi da shi ka yi amfani da shi ba inda aka ce a yi amfani da shi ba, saboda haka tamkar ka yi tasarrufi ne a cikin dukiyar wani ba da haƙƙi ba. Kuma Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyarku tsakaninku ba da haƙƙi ba. Saboda haka tamkar cin dukiya ne ba da haƙƙi ba, don wannan amfanin wannan ai dukiya ba wai sai kuɗi ne ba, hatta amfani shi kansa dukiya ne, domin yanzu wannan abun da a ce ba na masallaci bane, wani ne ya zo a masallaci yake cewa to duk wanda zai shiga ga hayar matashi, in ka shiga masallaci za ka kwanta a kai, in ka fito za ka bani naira 10. In yai wannan kaga ciniki yake, kuma ya halatta ya ci wannan kuɗin, to saboda domin hidima ce aka kaddamar maka, baka biya to ka tana da haƙƙin ka biya wani abu. To yayin da kai a hidimar da ba a baka izini ba ko baka biya komai a kanta ba, ka ci dukiyar mutane ba da haƙƙi ba. Saboda haka a kula da wannan, yana daga cikin tsantseni da ya kamata mu rinƙa yi da cin adab ɗin masallaci, musamman ganin kan cewar kwanciyar da ake yana biya karare a kwanciyar da ake yasa sun karere waɗansu daga cikinsu. Saboda haka waɗanda suka yi wannan za su ji ciwo a cikin zuciyarsu, kan cewa ga abin da suka yi don su samu lada, an karare ya musu, an haramta musu samun wannan lada ɗin. Saboda haka a kula da wannan. Kafara ya istighfari ba zancen kafara, ko zai kimanta ba zancen a ce a kimanta awar da ya yi a kai, a ce ya fitar da shi sadaka, ya biya. Saboda haka ya fitar da shi sadaka, ya istighfari dai. Allah ya fi mana baki ɗaya. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا كالذين خرجوا من ديارهم مكرًا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون
نعم. الله مدوكاكين سركي يچه ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا kada ku kasance kamar wadanda suka fita daga gidajensu bataran suna masu alfahari wari'a annas suna masu riya ga mutane suna masu wato nuna ma mutane a matsayin su da aikin su domin ayyabo a gani a fada waya sudduna an sabilillah kuma suna hana mutane bin hanyar Allah wato sun fito suna masu yaki da addinin Allah wallahu bima ya'maluna muhit Allah mai kiyayewar sani ne da abin da suke aikatawa bayan Allah ya umarci muminai wato da su zamanto masu ikhlasi su zamanto masu dagewa wajen jihadi masu yawan ambaton Allah sai kuma yace musu kada su zamanto tamkar kafirai ya sifanta yanda kafirai suke na munanan sifofi da bai cancanta muminai su kasance a kai ba yace kada ku zamanto tamkar su menene waɗannan sifofi nasu sun fito daga gidajensu batara suna masu takama masu alfahari da yawan su da adadin su da ni'imomin da suke da shi da dukiyoyin su wari'a annas kuma suna yin riya dan a fada a gani kamar yanda Abu Jahal yake cewa a cikin maganganunsa yake cewa wato sai sun fita sun je bayan dukiyar su ta tsira yace sai sun fita sun je kasuwar Badar sun yi kwana uku sun sha giya sun yanka raƙuma mata mawaka sun yi musu waka larabawa su yi aita zance da wannan ranar tasu larabawa su san matsayinmu a wannan rana da abin da muka yi to wannan shine riya din da alfahari din kuma da suke yi shine a zo aita musu kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da shaye-shayen giya da zasi da almubazzarancin dukiya da zasi domin su nuna isa da alfahari da fankama da ni'imar da Allah ya musu Allah maɗaukakin sarki baya son mai takama baya son mai alfahari mai cika baki yayin da ya ga ni'ima wato da ni'imar da Allah ya masa domin Allah maɗaukakin sarki yayin da ya maka ni'ima domin ka gode masa ne ba domin ka cancance ta bane ko domin ka isa shi ko mai alfahari mai fariya nunawa yake shi shine ya isa saboda wannan ni'imar da ake masa Allah ya ce to kada ku yi haka domin waɗannan ƴan uwan shaydan ne kuma tare da wannan wayan sudduna an sabilillah kuma suna yin ka wato suna hana mutane daga hanyar Allah suna hani daga hanyar Allah meye hani daga hanyar Allah fiye da yanda suka fito suka ce za su yaki annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai su ce za su kashe su akan addinin Allah da suka bi wannan shine matukar wato a yaki da hanyar Allah yaki da hanyar Allah mataki ne akwai waɗanda suke sai dai su rinka wato a ƙaryata mai yin wa'azi suna yin suma wa'azi akasin abin da ake yi suna kira akasin kiran da ake yi an ce abu Allah su kuma sai su ce ya kamata mu buga, ya kamata a raya addinin gargajiya, mu daina cewa mu ma ƴan Afrika muna da namu addinin, mu koma asalin addininmu. Duk wannan abin da ake gani, musulunci addinin Larabawa ne, Kirista addinin addinin Turawa ne, mu koma mu ma asalin addininmu na Afrika, to wannan hana mutane daga hanyar Allah. Ya daga cikin matakin hana mutane daga hanyar Allah shine wato izgili da wanda suke kira zuwa ga hanyar Allah. Yana daga ciki a wato tsangwama da azabtar da waɗanda suke yi. To kokolinsa kuwa shine ka fita ka ce za ka yi yaƙi domin ka kashe waɗanda suke akan hanyar Allah, akan addinin Allah. To abinda waɗannan kafirai suka sifanta da shi kenan, Allah ya ce to kada ku zamanto tamkarsu. Sannan Allah ya yi musu narko a cikin cewar Allah wallahu bima ya'maluna muhit, Allah mai kewayewa ne da abinda suke aikatawa, ma'ana mai kewayewar sani ne, wannan ban tsoro ne, wato suna yi Allah yana sane da abinda suke aikatawa. Tunda ku Allah yana sane bai ɓuya gare shi ba, ma'ana zai musu sakamakon da ya dace ga wanda yake ya san abinda suke yi, kuma ba za su ɓoye masa ɗin ba. Sannan Allah ta'ala ya ce wa idh zayyana lahumush shaitanu a'malahum, ya wato sun fito daga cikin gidajen su din suna alfahari suna tunkaho, id zayyana lahum, yayin da shaydan yake ya kawata musu ayyukansu, wa qala yace musu la ghaliba lakum alyawma minan nas, babu mai rinjaye a gare ku daga cikin mutane a wannan rana, wa inni jarun lakum, kuma ni mai bada kariya ne a gare ku. Falamma tara'atil fi'atani, yayin da jama'u guda biyu suka ga juna wato za su kara a wajen yaki, na kasa ala aqibaihi, sai ya juya akan digadigansa wato yana mai gudu, wa qala yace inni bari'un minkum, ni na barranta, ni mai barranta ne daga gare ku, inni ara ma la tarawu, ni ina ganin abinda ku ba kwa gani, inni akhafu Allah, ni ina tsoron Allah, wallahu shadidul iqab, Allah mai tsananin ukuba ne. Wato ya Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan sura cewa yayin nan da suka fito suna wannan takamar, kuma shaydan yazo yana iza su, alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzuhum azza, ba kwa gani mun saki shaydanu akan kafirai suna wato ingiza su ingizawa a cikin bata. Yazo yana cewa, yazo riwayoyi na malaman tafsiri da malaman sira sun ce yazo musu a surar Suraqah bin Malik, shugaban kabilar al-Mudliji, shugaban kabilar Mudlij, daya daga cikin furu'u Kinana, ya zo musu ya ce yake ziga su, yana cewa la ghaliba lakum al-yawma minan nas, ai ba wanda zai ci nasara akan ku yau, a wannan rana ba mai iya ci nasara akan ku, ga yawa, ga kayan yaki, ga raƙuma, ga kayan abinci, ga mata su ne muku kirari domin su ziga ku, su motsa jarumtanku. Ya zo yana musu wannan, wato yana musu wannan waswasin, yana gaya musu, kuma ya ce wa inni jarun lakum, ni mai bada kariya ne a gare ku, domin an samu waɗansu. Sai suka ce to amma mai yaƙin nan, tunda dai dukiyarmu ta tsira, mu koma, domin yanzu mun tashi mun bar Makka, ga dukiyarmu ta tafi, muna jin tsoron Banu Kinana, kada su je sun ga dukkan mayaƙanmu sun taho nan, su je su far mana, su kama wannan dukiyar tamu, su ribace kuma matanmu da ƴaƴanmu. Ta yaya za a yi mu bar bayanmu ba zani? Saboda haka wani shiri muka yi a baya, to waɗannan wanda suke amfani da hankali kenan don su ɗauki hankalinsu daga a tafi yaƙi. Sai shi shaiɗan a surar Suraqa ya ce kada ku ji tsoro, inni jarun lakum, ni na lamunce muku Banu Kinana ba za su zo su yaƙe ku ba. Ba mu ne Banu Kinanan ba? Kabilan Mudlij, Bani Bakr bin Kinana, ai mu ne. To ba na amince kan cewa ba za su kai muku hari ba, saboda haka karewar ya ingiza su kin ingizawa shine ma'anar wa inni jarun lakum. To an yi haka, saboda haka suka tafi za a yi yaki, yayin da suka ga juna za a kara, a sai ya juya baya yana mai gudu. Sai suka ce al-Harith, ɗaya daga cikin kafir al-Harith ibn Hisham, an ce shine yace ya Suraqa, ina za ka tafi, ina za ka tafi? Kuma suka ga ya juya a guje, zai ya fita da gudu. Suka ce ya Suraqa, ina za ka tafi? Kai ne kake cewa mu zo mu yaƙi? Ya bangaje shi. A wata riwayar aka ce ya cake shi a kirjinsa, cakar da sai da ya faɗi. Ya ce inni ara ma la tarawna, inni akhafu Allah, ni ina ganin abin da ba kwa gani. Ya ga mala'ika, ya ga malaika Jibril yana ingil wato yana bada command ga malaiku shine a kamar yadda yazo a cikin riwayoyi ya fita a guje ya fada cikin bahar maliya yace ya rabbi anjizni ma wa'adtani Allah alƙawarin da kai mun ka cika mu gani yake yi alƙani yake yi to ai halaka ta zo gashi Allah yayi alƙawari Allah ya masa alƙawari cewa sai ranar alkiyama zai mutu to gani yake yi wannan ranar a komai ya kare saboda haka sai yayi kiran Allah yake yi Allah ka cika mun abinda ka cika mun abinda kai mun alƙawari yana ganin abinda ku yace ni ara ma la tarawun wannan kuma yayi gaskiya yana ganin abinda ba sa gani domin shi yana ganin mala'iku wanda mutane ba sa gani duk da yake mala'iku sun zo a sifar da waɗansu daga cikin waɗansu daga cikin sahabbai sun tabbatar da kan cewa sun gansu domin sun ce sun ga waɗansu sun zo sun yaki tare da mu bamu taba ganin su ba kuma bamu sake ganin su ba tare da mu amma gashi suna yaki tare da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar musu da cewa waɗannan mala'iku ne to amma shi yana ganin su a hakikanin su yanda Allah madaukakin sarki ya halice su shine inni ara ma la tarawun kuma yace shi yana jin tsoron Allah alhali kana wajen makareci ne baya tsoron Allah bal azabar Allah ya gani azabar Allah ya gani shine yake ganin kan cewar wato jinkirin da aka yi masa ya kawo karshe ya kara da cewa wallahu shadidul iqab ya sani tunda shaytan shine ra'sul kufur domin shaytan kafircin sa a bisa ilimi ne ya sani ya san Allah shadidul iqab ya fi kowa sani cewa Allah shadidul iqab a cikin mutane a cikin wato mabiyansa ya zo a cikin riwaya a cikin hadisi duk da yake mursal ne amma an ruwaito shi inganta daga riwaya daga hadisin Aisha ummul mu'minin amma ya zo a cikin muwatta da riwaya mursala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'a iblis yawman huwa fihi asghara wala ahqara wala adkhara wala adyada min yawm arafa ba taba wato iblis bai taba ganin rana wanda a cikin ta yake mafi kaskanci mafi wulakanci mafi wato adhar dai karin da wulakanci ne wala aghyab mafi jin haushi min yawmi arafa daga ranar arafa wadhalika mimma yara min nuzulir rahmati wal afwi anil dhunubi wal afwi anil dhunub wannan saboda abin da yake gani ne na saukar rahama da afwa daga zunubai yana ganin ya gama halakar da mutane yaga kan cewa lokaci daya tsakanin la'asar da magruba duk Allah ya yafe musu yana ganin ya samu ƴan wuta wanda za su shiga wuta tare da shi yaga duk Allah ya inta su to ba taba gani ran da yake bakin ciki yake jin haushi yake wulakanta yake kaskanta ba irin ranar arafa illa ma kana min yawmi arafa illa ma ra'a yawm badr sai abinda ya gani ranar yakin badr qalu ya rasulullah wama ra'a yawm badr suka ce ya rasulullah me iblis ya gani ranar yakin badr yace amma innahu ra'a jibril alayhi salam yazahu almalaika yace domin shi hakika ya ga jibril alayhi salam yana wato horan mala'iku yana ba su matsayi cewa ga abinda za ku yi yana ingiza mala'iku kan cewa ku je ku yi abinda aka ga ubangiji ya gaya muku to shine abinda iblis ya gani na da ya wulakanta shi ya kaskanta shi yayi fushi da irin wannan abinda Allah madaukakin sarki yayi masa wannan hadisi a duk da yake wannan riwaya ce mursala wanda na gaya mana amma kamar yadda nace ya inganta daga hadisin Aisha ummul mu'minin wanda ban rike tafrijin sa ba daga amma yana daga cikin kutubus sunna a cikin kutubus sunna Allah ta'ala yace idh yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum yayin da munafikai suke da kuma waɗanda ke da cuta a cikin zukatansu suke cewa gharra ha'ula'i dinuhum waɗannan addinin su ya ruɗe su wato musulmi addinin su ya rube su Allah yace wa man yatawakkal ala Allah fa inna Allah azizun hakim wanda ku diye dogara ga Allah to lalle Allah mabuwayi ne hakim gwani munafikai anan wajen a malamai sun yi sabani su wane ne munafikan tunda dai a cikin yakin badar babu munafikai cikin waɗanda suka zo tunda Allah ta'ala ya gafarta ma duk waɗanda suka je yakin badar wannan abu ne wanda yake ya tabbata a cikin tarihi saboda haka su wane ne munafikan da Allah madaukakin sarki yake ambato anan waɗansu sun ce waɗanda suke a Makka ne wanda sun musulunta amma imaninsu akwai raurawa a ciki suka fito tare da mushrikai domin su ga me zai faru wannan kaulin shi ma da'ifi ne domin munafinci bai soma bayyana ba sai a Madina babu munafinci a Makka, sai bayan hijira munafinci ya soma bayyana. Kauli mafi rinjaye shine, wato yayin da labari ya rizkamma munafikai a Madina, domin akwai su daga cikin Yahudawa, daga cikin kuma waɗansu daga cikin Ansar wanda basu musulunta ba, a wanda basu wanda sun musulunta saboda ganin jama'a duk tana musulunta a garin Madina, amma ba tare da imani ya shiga cikin zuciyarsu ba. To su ne suke ce, da aka suka ji labari cewa ai ga su can musulmi da suka fita tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi arangama da rundunar mayaka na Quraishu wanda sun ninka su har sau uku, kuma za su yi yakin gharra ha'ula'i dinuhu, wannan addinin su ya ruɗe su, addinin nan da suke yi ya ruɗe su. Ta yaya za a yi mutum 300 su fuskanci mutum 1000? Ta yaya za a yi mutum 300 ya fuskanci mutum 1000? Saboda haka suke cewar ai wannan addinin su ne ya ruɗe su. Wato dama shi kafiri gani yake yi mai imani, tasarrufinsa tasarrufin mahaukaci ne, saboda ya yadda da abin da shi bai yadda da shi ba, ya yadda cewa in ya mutu aljanna zai shiga. Saboda haka shi kuwa in ya mutu ya san ci kenan, ƙarshen jin daɗinsa kenan. Saboda haka abinda wanda ya yi imani da aljanna zai yi, shi ba zai iya yi ba wajen yaƙi. Kamar yadda aka ce a wani daga cikin general na sojojin Isra'ila a yaƙin farko da aka yi tsakanin Isra'ila da Larabawa, waɗanda suka tafi da sunan musulunci, musamman a da irin su lokacin nan su Imam Sheikh Hassan al-Banna sun zaburar da musulmi kansu tafi su je su jihadi fi sabilillahi. Saboda haka wanda suka tafi da sunan yaƙi suke yi fi sabilillahi, ba wai da cewar su Larabawa ne suna yaƙi don ƴancin Larabawa ba, sun je su yi da niyyar jihadi ne. An ce su suka fi kowa, wato su suka fi bama sojojin Isra'ila wahala a wajen yaƙi. An tambayi wani daga cikin general ɗin su, yake cewa ta yaya za a yi ne yaƙi da mutanen da idan suka kalli ramin igwa aljanna suke gani a ciki, ta yaya za a yi ne yaƙi da waɗannan ba su da hankali. To shine kamar wa ga waɗannan gharra ha'ula'i dinuhum, addinin su ya ruɗe su. To wallazina fi qulubihim maradun, wanda da kuma wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu, wannan sifa ce ƙari ta munafikai, ba wata jama'a ce daban ba a bisa sahihin magana, domin ya yawaita a cikin alqur'ani ana sifanta mala'iku da cewa ana sifanta munafikai da cewa su ne wanda suke da cuta a cikin zuciyarsu. Wa minan nas kamar yadda ya zo a cikin farkon suratul baqara, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, akwai cuta a cikin zukatansu, Allah ya kara musu cuta. Sune wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kaga munafikai kenan. Cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah da ran lahira, amma su ba mu'minai bane. Allah yake fi qulubihim maradu, akwai cuta a cikin zuciyarsu. Saboda haka alqur'ani sau da yawa yana sifanta munafikai da cewa suna da cuta a cikin zuciyarsu. Me yake ce wannan cutar? Munafinci, rashin imani na gaskiya. To saboda haka wannan sifa ce mu'akkida ga almunafiqun din, wato yayin da munafikai kuma waɗanda cuta ke cikin zuciyarsu, duk dai sinfi ɗaya ne, suke cewa waɗannan addininsu ya yaudare su. To sai Allah ya musu raddi. Saboda haka wannan wato a Madina ne suke, waɗanda suke Madina ne da labari ya zo musu suke faɗan haka. Don haka kaga yayin da suke faɗa, maganarsu za ta yi tasiri a kan sauran muminai sadiƙai masu gaskiyar imani, wanda su ba su ɗauka za a yi yaƙi ba, shi yasa ba su fita yaƙin Badar ba, kamar yadda suka dawo suke gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda Sa'ad ibn Mu'adh yake cewa, akwai waɗanda muka bari ba wai ba sa suna gudun yaƙi ba ne, a'a ba su taɓa ɗauka kan cewa yaƙi za ta zo kai ba ya Rasulullah, su ma kamar mu suke, koma sun fi mu. To saboda haka waɗannan wanda suke zaune a Madina, su waɗannan munafikai da ke tare da su, suna amfani da wannan magana domin cutar da su, domin ɓata musu rai. Saboda wannan magana ce wadda take ta ɓaci, kamar yadda zaka ji ana ce ma musulmi ɗin nan, a ce musu fanatics. Yaushe zake mu'amala da waɗanda suke da irin waɗannan fanatik ɗin? Ayun fanatik da shi da mahaukaci ba bambanci, haka za ka ga suna faɗa. Wato akwai wani mai izgili da yake cewa addini in ba rashin hankali ba, ba abin da ya kai addini rashin hankali. Domin wani addini ne zai ce ka je ka yanka ɗanka? Amma gashi addini ya ce gashi annabi Ibrahim ya zo zai yanka dansa. To da haka ku daina kada ku yi wasa da zuciyar masu addini, ba su da hankali. Abin da yake faɗa kenan, hatta annabawan Allah ba su tsira ba wajen wa'annan kafirai. Wai haka yake cewa wai annabi Ibrahim imaninsa ya sawwala masa abin da yake, in banda mahaukaci ba wanda zai wannan tunanin, zai yanka dansa. To wannan ya daga cikin izgili ga Allah. To sai a izgili da suke yi da Allah da bayin Allah, Allah sai ya musu raddi ya ce wa man ya tawakkal ala Allah, wanda duk ya dogara ga Allah, fa inna Allah azizun hakim, Allah kuwa mabuwayi ne, wato ba abin da yake gagararsa. Saboda haka zai bada nasara ta inda ba a tsammani. Hakimin kuma gwani ne, ya san ta inda zai bada nasara, gwaninta irin ta Allah, da zai yi amfani da abin da yake mafi rauni daga cikin halitta. Kana ganin raunana ne, amma sai ya zama runduna daga cikin rundunar Allah. To wannan yana daga cikin gwanintar Allah jalla wa ala. To a cikin wannan akwai tasliya ga zukatan muminai da su amince da wato su amince da Allah jalla wa ala, da kuma abin da suka yi na tawakkali gare shi, domin Allah madaukakin sarki mabuwayi ne zai isar musu.
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
نعم. الله جل وعلا يتي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. الله يتي إنا ما دا ذاك جني يتي ولو ترى ذاكنا جني إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. يا يندا ملائكو سكي أوكن رن وأن دسكا كافرتا. يضربون وجوههم وأدبارهم. سنا دوكم فسكو تنسو. كما سنا دوكم باي واتو سنا دوكم باينسو. وذوقوا عذاب الحريق كما سنة تيومسو كتنت أنا عذاب رؤونا كتنت أنا عذاب رغبرا ذلك بما قدمت أيديكم وانا واتو أبن دي ساميكو وانتا أبن دي ساميكو ندوكا دكما تنت أنا ور عذاب رغبرا بما قدمت أيديكم سبونا أبن دي هنوان كسوكا قباترني وأن الله ليس بظلام للعبيد دو منكما تي ور الله باني ذالين تي بني قبائي. Wannan yana daga cikin jumlar ban hakuri da Allah ya yi muminai akan jin maganar munafikai, inda da suke cewa zarra haula'i dinuhu, domin azani batanci ne, kuma wannan batancin yana tasiri a cikin zuciya. Magana mai zafi da ake gaya ma muminai akan abin da yake fi komai izza a wajensu shine addininsu. To shine Allah yake hakurtar da muminai, ya hakurtar da su na farko da dogara ga Allah, cewa ku kun dogara ga Allah, to duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya isar masa. Na biyu kuma, ku sani waɗannan da suke wannan maganar, idan da za ku ga abin halinsu yayin da mutuwa ta zo musu, da za ku ga al'amari mai ban mamaki. Saboda haka a cikin wannan akwai haƙurtarwa, haƙurtarwa ga cewa ƙarshensu ba zai kyau ba, ƙarshen kafirai ba zai kyau ba. To shi ne Allah ya sifanta halin fitar ran mala'iku a halin fitar ran mu a kafirai. Kafirai in suka zo mutuwa, tun kafin ran ya fita haka ake dukan su. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum bimaqa wa lahum maqami'u min hadid. Suna da wato suna da ababan duka guduma wadda take ta karfe, da ita suke dukan, da ita ake dukan, da ita mala'iku suke dukan kafirai. Kuma mala'ikun da suke zuwa daukan ran kafirai jinsin su daban da mala'ikun da suke daukan ran mu'minai. Su mala'ikun rahama ne za su zo bidul wujuh, da fuska fara, da kaya farari, suna masu albishir da kanshi, ba za su sanya tsoro a cikin zuciyar mumini ba. Su kuwa wanda za su dauki ran kafirai za su zo da fuska baki kirin, da kuma gilda da tsanantawa, da kuma tufafi wanda za su dauko daga wuta, wanda yake za su lullube ran da shi, mai wari mummuna baki, haka za su zo da shi. To bayan wannan kuma, kamar yanda wannan haka yazo a hadisin Bara'u ibn Aziz, wannan ayar kuma ta tabbatar mana kan cewa suna dukan fuskokin su da bayan su, kuma suna gaya musu wannan maganar ku dandana azabar gobara, wato za su kone, dukkan jikin ku zai kone. Allah ta'ala kuma yake cewa za su rinka ce musu yin wannan abin da ya same ku saboda abin da kuka aikata ne, domin wannan ya fi ciwo. ba wato Allah ne muku zalunci ba, a abinda wato kuna girban abinda kuka shuka ne, domin Allah madaukakin ma cewa Allah ba mai zalunci bane ga talikai. Nan an ce zallam yana ɗaya daga cikin sigar mubalaga, mai yawan zalunci. To ba wai ana nufin kan cewa Allah mai yawan zalunci ba, wato yana yin zalunci amma yawan zalunci ne baya yi. Kalla, Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi, na haramta ma kaina zalunci. Saboda haka Allah madaukakin sarki baya zalintar koda mithqala dharrah, inna Allah la yuzlimu mithqala dharrah, Allah baya zalincin koda kwatankwacin kwayar zarra ne, baya zalincin. Saboda haka wanda duk kaga Allah yayi masa wannan, ya cancanci abin da yayi ma Allah ne. Domin ka duba kaga arnancin da arna suke yi, ya ishe su irin wannan abin da suka yi, wanda wannan aya take faɗa da ake ce ma mu'mini kada ku zamanto tamkar su.
ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فدعني أن فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين.
الله يشهد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم, kamar al'adar, wato al'adar waɗannan kafirai akan abin da ya same su na wato uquba a nan duniya, na azaba yayin da mutuwa take zuwa musu, ka da abi ali fir'auna, kamar al'adar mutanen fir'auna ne, walladina min qablihim, da kuma waɗanda suke gabaninsu wato a cikin kafirci. Kafaru bi ayati llahi, sun kafirce da ayoyin Allah, fa akhadhahumullahu bi dhunubihim, sai Allah ya kama su saboda zunubansu, sai Allah ya musu azaba saboda zunubansu. Inna Allaha qawiyyun shadidul iqab, lalle Allah mai ƙarfi ne, mai tsananin uquba ne. Dalika bi anna Allaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qawm, wancan azaba ta tabbata domin Allah madaukakin sarki bai kasance mai canzawa ba ga ni'imar da ya yi ni'imta ta ga waɗansu mutane, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, har sai sun canza abin da ke tare da su da kawukansu. Wa anna Allaha sami'un alim, kuma cewa saboda Allah mai ji ne masani. Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan mushrikai, wato kamar dai ba su da bambanci da kafiran da suke gabaninsu, su ne mutanen fir'auna da wanda suke gabaninsa, na da kafiran da Allah ya halakar da su, cewa haka suka fito suka yi ƙaryata manzanni, kuma gashi ana ta gaya musu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shekara 13 yana gaya musu kissar fir'auna walladina min qablihim, da wanda yake kafin mutanen fir'auna, amma bai amfane su da komai ba. Saboda haka suka tsaya har sai da abin da ya samu fir'auna da mutanansa, su ma ya sami irinsu. Saboda haka kaga babu zalunci kenan, Allah bai zalunce su ba, domin bisa basira suka halakar da kansu, ana gargadin su cewa ga abin da ya samu fir'auna, kada kuma fa ya same ku, amma su ma suka tafi. Saboda haka tamkar mutanen fir'auna ne, su ma mutanen fir'auna haka aka rinka musu gargadi. Wa yaqulu inni akhafu alaykum mithla yawmi al-ahzab, mithla da'abi qaumi nuh wa ad wa thamud wal ladina min qablihim wama Allahu yuridu zulman lil ibad. Haka mu'mini ya ga mutanen fir'auna, ina ji muku tsoron rana irin ranar rundunonin kafirai, irin abin da ya samu mutanen annabi, mutanen adawa da samudawa da wanda suke gabaninsu, Allah ba mai zalintar bayi bane. Haka mu'mini ya musu wa'azi, amma haka suka ci gaba har ƙarshen su yazo haka. To dan haka su ma waɗannan tamkar su ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi, ya ga musu kissar mu'min ali fir'aun, amma duk da haka basu wa'astu ba, basu daina ba. Saboda haka Allah ya halakar da su, ya halakar da su kamar yadda ya halakar da mutanen fir'auna,
sun da suka kafirta ga abin da Allah madaukakin sarki ya musu. Saboda haka wannan me yake tabbatarwa? Wannan yana tabbatar da cewa Allah mai tsananin karfi ne, ba abin da yake fita daga cikin karfinsa. Sannan kuma idan yayi ruko babu mai tsira daga cikin rukunsa. Fala yu'adhibu fa yawma idin la yu'adhibu adabahu ahad wa la yuthiqu wataqahu ahad. Saboda karfin Allah babu mai azaba irin azabar Allah, babu mai kamun irin kamun Allah. Saboda Allah mai tsananin karfi ne, kuma mai tsananin ukuba ne, mai tsananin ukuba ne. Kabar ganin yau ka sha, gobe ka sha, yau kayi ka kyale, Allah yana kyale ka. Ran da Allah madaukakin sarki ya kama ka, to zaka san cewa Allah mai tsananin ukuba ne. Allah ya kiyashe mu. Sannan Allah madaukakin sarki yace wannan kuma saboda Allah baya canzawa mutane ni'ima da ya musu. Wato duk wannan saboda ya tabbatar da kan cewa Allah ba azzalimi bane. Idan Allah ya yi mutane ni'ima, to ba zai canza musu ba sai in su ne suka canza, ya zamanto daga godiya su koma zuwa ga butulci. Wannan ma'ana Allah ta'ala ya tabbatar da ita a cewa ta daga cikin sunnarsa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza wa mutane abinda suke ciki na ni'ima sai sun canza abinda ke cikin zuciyarsu. Saboda haka yayin da muke zaune cikin aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya, muka ga abu ya canza, an koma halin tsoro da tawayar arziki da tashin hankali, to ba wani abu ya kamata mu duba ba, kanmu ya kamata mu duba. Amma koyaushe mu muna nema mu samu abinda za mu rinka rudar kanmu ne, mu ce ai abu kaza ne, ai makiyanmu ne suke taya mana shiri, ai mu'amara ce, ai kaza ne, ai ba a san mu da zaman lafiya, ai kaza ne. Duk sai mu manta da kanmu. Saboda haka yayin da muke neman magani, maimakon mu je mu nemi magani inda ake samun magani, sai mu je mu bazu cikin daji inda ba za mu samu maganin komai ba. Wannan sunna ita ya kamata mu tabbatar. Gashi nan Allah yana nanata ta akan abin da ya samu kafirai. Sannan Allah ta'ala ya ce kada bi ali fir'auna wal ladina min qablihim, ya ƙara maimaita shi domin takidi. Al'adar su kamar al'adar mutanen fir'auna ne da waɗanda suke gabanin su. Kadzabu bi ayati rabbihim, sun ƙaryata da ayoyin ubangijinsu. Fa ahlaknahum bi dhunubihim, sai muka halakar da su saboda zanubansu. Wa aghraqna ala fir'auna, muka nutsar da mutanen fir'auna. Wa kullun kanu zalimin, dukkaninsu wato dukkanin azzalimai, dukkanin jinsin kafirai dinnan, wato sawa'un shi fir'auna da mutanansa da kuma waɗanda suke kafinsu, kanu zalimin, sun kasance azzalimai. Me zalincinsu? Manzanni sun zo musu su gaya musu tauhidi, sun dage akan shirka. Manzanni sun zo musu da gaskiya, sun ce maƙaryata ne. Manzanni sun zo musu da sida'a gare su, suka ce saba musu zafi. Wannan shine zalunci, domin kafirci shine zalunci na koli, sannan ka gangaro har ya zuwa ga aikin sabo, duk zalunci ne. Allah ya ce dukkaninsu azzalimai ne. Saboda haka wannan domin a tabbatar da kan cewa Allah ba mai zaluntar bayi bane, bayin da waɗanda Allah ya musu azaba, Allah ya musu azaba saboda su ne azzalimai, ba Allah ne azzalimi ba. To wanda yake nuna mana mummunan akibar zalunci da kuma kan cewar Allah madaukakin sarki idan yayi azaba, yana azaba ne ga mutane saboda zaluncin da suka yi. Allah ya kiyashe mu.
Inna فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.
الله يقول إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ, حقيقة ما في شر دبوبي وتو ما في شر أبن دفكي تفيا أبايان قصا. عند الله أوجن الله الذين كفروا, سوني وأن دسوك كافرتا, kafiran bayi sune suka fi kowa sharri a wajen, sune suka fi kowa sharri a cikin abin da ke bayan kasa. Fahum la yu'minu, dan haka ba za su yi imani ba. Wannan jumlar a matsayin wato natija ce ta waɗanda ta wa'azin da Allah ta'ala yi, cewa yanda Allah ya yi ma waɗannan kafirai kamar yanda Allah ya yi ma alu fir'auna ne da wanda suke zo bayan su. Saboda haka sunnar Allah ba ta canzawa dangane da kafirai. To da sanin wannan, amma waɗansu suka dage akan kafirci, to wanda ku suka dage akan kafirci bayan ganin wannan, to hakika su ne ma'ashararan bayi, sune a shararran halitta baki daya, babu wanda suka fi su sharri. Kuma ka tsaya ka duba kafirai da su da dabbobi, gara dabbobi da su, domin dabba sun, dabba ba za a yi mata hisabi ba, su kuwa za a yi musu hisabi, amma suna rayuwa su ci su sha su jima'i kamar dabba. Saboda haka suka zamanto su ne sharrin dabbobi, domin Allah ya ba su hankali ba su yi amfani da hankalin nasu ba. Kuma su ne sai Allah ya sifanta su da abinda suka, Allah ya raba din wannan haƙiƙa na cewa kafirai su ne wato a shararren bayi a wajen Allah. Daga cikin jinsin kafirai din nan su ne waɗanda suka yi mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ambatansu ya zo a wannan ayar, yace alladina ahadta minhum, waɗanda kai alƙawari daga waɗanda kai alƙawari suka ba, wato waɗanda suka, waɗanda ka karba alƙawari daga wajensu, thumma yanquduna ahdahum, sannan suke warware alƙawarin nasu, fi kulli marra, a kowace marra da kai alƙawari tare da su sai sun warware, wahum la yattaqun, alhali su ba sa tsoron Allah, ba sa taqawa, fa imma taqafannahum fil harbi, to idan ka hadu da su a wajen yaki, fasharrid bihim man khalfahum, ka tarwata waɗanda suke a bayan su, la'allahum yadhakkarun, domin su wa'azu su san cewa kai ma idan kai ruko baka wasa. Allah ta'ala ya sifan, bayan ya bayyana cewa kafirai su ne a shararren bayi, sai ya ce ga jinsin waɗannan sharrin nasu, ga jinsin a shararren bayi, warware alƙawari. Warware alƙawari yana daga cikin abin da dukkan bani Adam yake riƙewa a kan cewa mutum, wato in kana neman mutum da ma'anar mutum, to ya zamanto mai cika alƙawari. In ko mutum baya cika alƙawari sai a ce a wannan ba nasu bane, sai dai nasu nasu, ba mutum bane wannan. Domin cika alƙawari yana daga cikin abinda hankalin ɗan Adam yake yabawa, yake yadda da shi, yake aminta da shi. Kowa yana so ya mu'amala da mai cika alƙawari. To Allah ya ce waɗannan kafirai su ne waɗanda suke kai alƙawari da su, sannan suke warware alƙawarinsu a kowace marra. Nan an kawo da jumlal mudari domin ishara ga abin da yake, wato ba wai yanzu ba wai sau ɗaya suka warware ba, ba wai kuma sun daina ba, za su ci gaba, sannan suna warware alƙawarin koyaushe ake alƙawari tare da su. Wahum la yattaqun, ba su da tsoron Allah. Ta yaya za a yi dama wanda yake bai imani da Allah ba ya kiyaye alƙawari? In ka ga ya kiyaye alƙawari sai idan dan maslahar sa ne. Amma yanzu abin takeici sai ka ji ana cewa musulmi yanzu a wato in kana neman waɗanda suke da hali irin na musulmi sai dai ka samu kafiri. Su ne masu cika alƙawari, su ne masu tsare lokaci, su ne masu kaza, su ne masu kaza, suna yin wannan don maslahar su ne. Saboda sun san in ba su yi haka ba za su samu maslahar duniyar ba. In ba su cika alƙawari ba wai suna yi ba ne saboda tsoron Allah. Akwai bambanci tsakanin alƙawarin musulmi da alƙawarin cika alƙawarin musulmi da cika alƙawarin kafiri. Alƙawarin musulmi yana cika shi ne saboda tsoron Allah, ya san Allah zai masa uquba. Saboda haka ko alƙawarin don maslahar sa ne ko ba don maslahar sa ba zai cika shi. Amma kafiri ko yana cika alƙawari ne saboda ya san da maslaharsa, da ya san cika alƙawarin nan ba zai dace da maslaharsa ba, ba zai cika ba. Ai muna gani alƙawari nawa ne yanzu suke warwarewa, alƙawari nawa ne daularsu, daulolinsu suke warwarewa, alƙawari nawa ne Amerika ta warware, da mai tun ma a cikin tarihinsu da suka zo suka rinka ɗaukan bayi suna tafiya da su, da wani irin kalma suka zo suka ɗauki bayin nan. Yawanci ba da sayan bayi ba ne, yawanci da dabara ne, da alkawari ne da suka bayar, sannan su je su warware alkawarinsu da cewa za a je a kai su inda za su samu ƴanci, inda za su samu kaza, inda za su samu kaza. To haka zalika yanzu muna gani irin abinda daular Isra'ila take yi, duk wani alkawari na duniya da za a lizumta mata ba za ta ɗauka ba, kuma in ma ta ɗauka ba za ta cika ba, ko ba yadda za a yi da ita. To amma in aka zo wajen alƙawarin sai a ce musulmi su ya kamata, ƙasashen musulmi su ne dole su cika alƙawari. To Allah maɗaukakin sarki ya numa mana yanda za a yi mu'amala tare da su, wanda ake alƙawari da su ba sa cikawa, ba sa riƙewa, maganinsu wato a tsananta musu wajen yaƙi. Allah ya ce fa imma tattafannahum fil harbi, idan ka haɗu da su a wajen yaƙi, to fasharrid bihim man khalfahum, at-tashrid shine ka tawarwatsa su, yanda na baya ba za su sake haduwa ba su zo su ce za su kawo ɗauki ga wanda suke tare da kai. Wato idan kuka gabza da in kuka yi yaƙi da ɗaya, in kuka yi yaƙi da runduna ta kafirai, waɗanda sojojin da suka fito, wato ka ɗanɗana musu zafin karaya, zafin rashin nasara a cikin yaki, yanda zai tsoratar da wanda suke baya, ya zamanto sun tawarwatse, ba za su sake haƙuwar da za su zo sake kawo maka hari ba. La'allahum yadhakkarun, domin wato su wa'aztu. To haka ya kamata, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da abokan gaba. Kaga lokacin yakin Badar, lokacin yakin Badar, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sallata shi akan su, aka karkashe su, kuma da aka karkashe su din aka ɗebe su aka cefa su a cikin rijiya suna doyi, bayan rana ta buge su sun kunkumbura, wanda wannan labarin zai sanya tsoro da razani a cikin zukatansu. To Allah madaukakin sarki ya koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'amala, ta mu'amala tsakaninsa da wato daula, mu'amalar daula ce wannan, yayin da daular musulmi ta kulla alƙawari tare da kafirai, sannan koyaushe aka yi alƙawari suke warwarewa, to kai kada ka tsaya ka ce to kai fa za ka cika alƙawarinka, kai fa mai cika alƙawari ne, a'a, idan suka warware alƙawari, to idan har ka haɗu da su a wajen yaƙi, to ka nuna musu ɗaci da zafin karya alƙawari, shine kai musu ruko wanda yake ruko mai tsanani, kada ka saurara musu rukon da zai jefa tsoro da razani akan sauran kafirai, dan su izina su san cewar kai duk wanda yayi alƙawari da kai idan bai cika ba, to ba kawai zaka zauna bane kai masa lako-lako. Na'am.
إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.
To wannan bayan Allah ya gaya mana hukuncin waɗanda aka yi alƙawari da su suka warware, wato idan kai alƙawari da kafirai suka warware alƙawarin, kai ba za ka zauna ne ka ce kai kana kan alƙawari ba, a'a, sai ka yaƙe su, kuma a cikin yaƙin ka tsananta musu. To idan ko ba su karya alƙawarin ba, amma kana jin tsoron za su warware, shine wanda aya take fara, ya ce wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan, idan kuma ka ji tsoron ha'inci daga wajen waɗansu mutane da kai alƙawari da su, wato za su ha'inci, anan shine warwarewar alƙawari. Fambit ilaihim ala sawa, to ka jefa musu alƙawarinsu, ku zamanto daidai kuke wajen sani cewar babu alƙawari tsakaninku da juna. Wato daga kaga alamun rashin cika alƙawari daga wajen wanda ka kulla alƙawari da shi, abokin gaba, to ka sanar da shi cewa to alƙawarin da ke tsakaninmu ya rushe. Da haka ka sani, ni ma na sani, babu alƙawari tsakaninmu. Dan saboda kada ya tuhumce ka da cewa kai wato kai alha'ini ne. Shi yasa sai Allah ya ce inna Allaha la yuhibbul kha'ini. Allah baya san masu ha'inci. Baya san wato ha'inai. Masu ha'inci su ne masu warware alƙawarinsu da gangar. Su ce sun amince maka, sannan su warware. Allah baya san waɗannan. To kada ka zamanto irin waɗannan. Kuma su kansu masu yin ha'incin da ya nuna kan cewa kada ka taɓa amincewa da su, daga kaga alamar za su yi ha'inci, to ka warware alƙawarin, saboda Allah baya son su, ba mutanen da za a yi mu'amala da su bane. Saboda haka yanzu ko sai ka ga musulmi su ce ai mun yi alƙawari, ai ƴan uwanmu ne kafirai, mun yi alƙawari da su, sun ba mu alƙawari. Ka duba ka ga dai yanda abin da yake samun ƴan uwanmu ƴan siyasa wajen sha'anin harkokin siyasar ƙasar nan, ayi alƙawari su warware, ayi alƙawari su warware, amma kullun cewa suke a ai mun yi alƙawari, mu dai bi su, dai ai mun yi alƙawari. Su sun san cewa babu alƙawarin, amma kai kuma kai a ta ruko kai kun yi alƙawari. Wannan yana ɗaya daga cikin rashin kula da koyarwar addini. Yayin da kai mu'amala tare da mutane ya zamanto basu rike alƙawari ba, kai kuma ka ci gaba da kan cewa ka rike alƙawari, wannan ba tsoron Allah bane, wannan dolanci ne, wannan ragwanci ne. Idan suka warware, to ka sanar da su, idan suka warware alƙawari, to shikenan babu sauran amana, babu sauran yarjejeniya. Idan kuma ka ji tsoron za su warware tun kafin su warware, to kafin su warware su same ka, su zamanto su ne suka yi ha'inci, su zo su yaudare ka, tun kafin su yi wannan, kai ka zamanto ka farga ka ce to babu alƙawari. babu alƙawari tsakanina da ku. Haka Allah madaukakin sarki ya koyar da mu, haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zo a cikin hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da alƙawari tsakaninsa da mutane to kada ya warware wani kulli na wannan alƙawarin, kada kuma ya sake kulla wani alƙawarin har sai da wannan alƙawarin na farko ya riga ya muddarsa ta riga ta cika, ko kuma ya sanar da su cewa babu sauran alƙawari. Wato kai alƙawari da mutane, kada ka warware alƙawarin, kada kuma ka je ka kulla alƙawari da waɗansu mutanen daban alƙawarin da zai rushe wannan alƙawarin, har sai dai mudda alƙawarin da kai da mutanen farko ya cika ta cika, ko kuma ka sanar da su kan cewa babu sauran alƙawari da kai na da ku. Wato babu yaudara a cikin addinin musulunci, babu yaudara a cikin addinin musulunci. Ba wanda yake yin yaudara in ba la'ini ba, la'ini shine yake yin yaudara. Amma wanda yake mai karinci, wanda ya san kimar zuci, wanda ya san mutunci, wanda kuma yake da zuciya, wanda kuma yake da hankali, ba zai yi yaudara ba. Shi yasa kissar da nake kawo muku, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi ba annabin Allah ya zamanto yayi ha'inatul a'yu, yayin da wanda daga cikin sahabbai yake cewa me yasa baka yi min ishara ba in kashe wanda ne alƙawarin zan kashe shi, wato me yasa baka yi min sigina ba. Yace ba zai yi ba annabi ya zamanto yana da ha'inatul a'yu. Hatta a cikin wannan ma abin da yake ba a ganin sa a matsayin wani abu shine tawarwara alƙawari ta hanyar ishara da ido. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya yiwa ga annabin Allah yayi haka. To wannan shine matakar wafa'i, matakar cika alƙawari na annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma shine ake son kowane musulmi ya kasance a kai. Yaudara ba ɗabi'ar mumini bace, kowane ɗabi'a ana iya mumini yakan samu kansa a kanta in banda ha'inci. Ha'inci sifa ce ta munafikai, ba sifa ce, ba zai yi wa ha'inci ya ci gaba da zama a cikin zuciyar da take da imani ba. Saboda haka yayin da mutum yake ganin gwani ne wajen yaudara, gwani ne wajen kulle-kulle, gwani ne wajen sharri, gwani ne wajen plan, to ya san cewa gwani ne shi wajen munafunci, ba gwani ne wajen wani abun kirki ba, gwani ne wajen munafunci. Munafikai kuwa ga makomansu kullum muna ta karantawa a cikin Alkur'ani. Saboda haka mu canza, kada ka bari wato waɗanda suka kone a cikin wannan tafarkin ta yaudara suka ɗauka wannan shine siyasa. Kada kai musulmi na kirki da ka shiga cikin harkar siyasa ko kake shirin shiga harkar siyasa, kada ka bari waɗannan su yaudare ka saka a wata hanya, su nuna maka kan cewa ba za ka ci nasara a cikin siyasa ba sai da kulle-kulle, sai da sharrance-sharrance, sai da yaudarance-yaudarance, sai da yaudara iri-iri. Duk wannan yana daga cikin wato ɓata, yana daga cikin tafarkin shaitan da bai kamata musulmi ya ce zai jazama kansa wannan ba. In ko dole sai da wannan, to musulunci ba zai jaza maka yin wannan ba, musulunci ba zai jaza maka yin wannan ba. Ba zai yi ka yi abu don maslaha ba, amma kuma barnar da ke ciki tafi maslaha, domin barnar in haka ne wannan barna ce da tafi maslaha din. Balantana kuma mun san ba haka bane, tunda mutane suna yin siyasar ba tare da waɗannan sharrace-sharrace din ba, ba tare da waɗannan abubuwa na yaudara ba. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya ba mu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya ba mu ikon nisantarta. Abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka faɗa na kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan, kusake na yi mantuwa da Allah ga bayanin abin da wannan majalisi ya yi na taimako ga 'yan uwa 'yan prison da irin abubuwan da aka tara. Kudin da aka samu na fansa an tara kudi 200,000, kuma mun samu daga cikin 'yan uwa masana shari'a sun ba da lokacinsu, da kuma 'yan kwamitin da aka kafa da jami'ai daga cikin wannan cibiya ta Al-Furqan. Za a je a fito da record na waɗanda irin wannan abin ya kama su, sawa'un wanda aka ce baya ba da kuɗin cefane saboda haka aka kai shi gidan prisoner, aka an farlanta masa ga abinda aka ce zai bayar ya kasa biya saboda haka aka kai shi gidan kurkuku ko wani dan bashi ne ko wata rigima ce tsakaninsa da wani duk waɗannan za a fitar da su a ga iyakar iya adadin waɗanda za a fansa insha Allah domin su samu su yi sallah a gida tare da iyalansu. Abinda aka batar na kuɗin da aka yi kunu da funkaso domin buɗe baki 41,000. An sai garin kwaki buhu 2,015. An sai katon na magi 5,000. An sai mai a man girki wato 6,200. An sai sukari 15,200 buhu 2. An sai sabulun sallaye katon 2 a 9,000. An sai sabulun eba wato sabulun sallaye na wanki kenan, sannan sabulun eba na wanka 7,000, sannan omo katon 2,300, sannan kudin dinki na wato kaya na mutum 40,017, domin an samu wanda daga cikin bayin Allah ya kawo bandir 20 na shadda yadi 10-10 har guda 20, saboda haka an samu waɗanda suke masu tsananin bukata ko sallar juma'a za a ga sun zo ba su iya marufa al'aurarsu ba, ba su da tufar da za su sa wajen zuwa sallah hatta sallar juma'a a cikin gidan yaro din kuma suke. To an samu wanda suka fi kowa tsananin bukata mutum 20, za a yi musu wando da doguwar riga yadi 5-5 kenan, saboda haka mutum 40 za a yi ma, daga bandir 20 za a yi ma mutum 40. Sannan akwai huluna guda 5 su ma an tafi da su. Akwai riguna da aka samu guda 185 su ma duk an rarraba, an fara wannan rabon a gaban idan wakilan wannan majalisi da suka tara wannan taimako. Wakilan kuma sun yi shaida akan duk wakilan kowane wato hall sun zo sun karbi iya adadin waɗanda za su raba ma a cikin hall ɗinsu, sun tafi domin su raba musu a idan wakilan wannan majalisi. Saboda haka wannan shine bayani da muka nemi ƴan kwamiti su kawo domin a ƙaddamar ma wannan majalisi da ya wannan ƙoƙari. Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan ga aljanna wanda suka yi wannan ƙoƙari, Allah ya musu a aljanna. In tufa ne, Allah ya musu tufafi na aljanna. In ciyarwa ne, Allah ya ciyar da su daga aljanna. Duk abin da suka yi na taimako Allah ya karɓa, Allah ya riƙanya musu ladan a cikin wannan wata mai albarka. Wanda ma ba su bayar ba, da suke da niyyar a ce su ma ina ma da sun bayar, Allah ya musu musharaka a cikin ladan, domin Allah maɗaukakin sarki karimi ne. Za mu ci gaba da irin wannan taimako da ake yi daidai gwargwado. Akwai na marayu ma wanda ake a masallacin Malam Abdullahi Pakistan, su ma idan mun gama tansiki da su kan yadda ake yi, insha Allah za mu kaddamar a sanar da mutane saboda a samu ayyukan alkhairi su yawaita a cikin al'umma. Fatan Allah maɗaukakin sarki zai saukan mana da rahamarsa a cikin wannan al'umma, yayin da muke yin abu na rahama da jin kai ga bayin Allah a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya amsa mana baki daya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.